الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله: أقسام الغرابة. Mun yi maganan cewa kashe-kashen hadisi dangane da asanid ɗin da suka zo mana, hanyoyin da aka ruwaito shi zuwa gare mu, ya kashe su zuwa mutawatir da ahad, shi kuma ahad ya kashe kashi uku: al-mashhur, wal-aziz, wal-gharib. Kuma a can ya ce mana al-gharib ɗin nan nau'i biyu ne: akwai al-gharib al-mutlaq da kuma akwai al-gharib al-nisbi. Ya ce kuma za ma zai yi bayaninsa. To yanzu za mu shiga cikin wannan bayani na kasa hadisi al-hadis al-gharib da kashe-kashensa. Shi ya ce aqsamul gharaba. Wa zai sa mana ma'anin al-gharaba? Al-gharib, me ake nufi da al-gharib? Na'am, ma laysa lahu illa rawin wahid, wanda ba shi da mai riwaya sai ta hanya ɗaya, sai da rawi guda ɗaya. Asalinsa daga al-gharaba, al-gharib wanda yake baƙo. Wato bi ma'ana ba a san hadisin ta wata hanya ba, in ba ta wannan hanyar ba. Al-Hafiz ya ce: thumma al-gharabatu imma an takuna fi asli sanad. Ita gharaba wato kadaituwa wajen riwayar hadisi, ya zamanto da sanadi guda daya, ko dai ta zamanto a cikin asalin isnadin hadisin ne. To me ake nufi da asli sanad? As-sanad dai mun san ma'anar sanad, ko? Me ma'anar sa a lugha? A lugha? Ma usnida alayhi ghayruhu. Abinda aka jingina wani akan sa. Abinda aka jingina wani akan sa shi ake ce masa sanad. To me yasa aka ce masa isnadi sanad? Me yasa aka masa wannan tasmi? Me yasa aka bashi wannan suna a lugha? Me alaka tsakanin ma'anarsa ta istilahin malaman hadisi da kuma ma'anarsa ta lugha? La'anna al-matan ya'tamidu alayhi wa yastanidu ilayhi. Saboda matanin hadisi akan sa yake dogaro, kuma akan sa ake jingina shi zuwa gare shi. kamar shine tsanin da zaka hau ka kai zuwa ga matani din. To menene asalin sa? Me ake nufi in aka ce asalin isnadi? Wato kaga in aka ce akwai asali, akwai far'i kenan, akwai kishefu. To menene ake nufi da asalin isnadi? Al-asl anan wajen ana nufin al-asl shine mam abin nan mabuni alaihi ghayruhu, abinda aka gina wani abu akan sa. Kuma yana zuwa da shi, yasa ake ce masa tushe, ko? To menene tushen isnadi? Shine wanda yace al-gharaba imma an takuna fi asli sanad, ko dai ya zamanto a tushen isnadi ne aka samu gharaba. Wato ya zamanto ba wanda ya ruwaito a asalin a tushen isnadin, hanya ɗaya ce kawai, mutum ɗaya ne kawai ya ruwaito shi. Ai to shine ya fassara mana menene asli sanad. Ai fil mawdi'in ladhi yaduru al-isnadu alayhi, shine a wurin da isnadin gabaki ɗaya yake kewayo a kansa, yake tikewa ya zuwa gare shi. Wayarji'u walau ta'addadat turuq ilayhi, kuma gare shi wannan wurin da shine isnadin hadisin da yake komawa gare shi, ko da hanyoyin da aka ruwaito hadisin zuwa ga wannan nuqtar suna aminta da hanyoyi da yawa. Inde nan wajen ya zamanto akwai gharaba, wato wajen da yake anan ne tushen hadisin yake, shi ake cewa aslus sanad.
وهو طرفه الذي فيه الصحابي
abin da yake nufi da aslul isnad tushen isnad shine jefan da yake akwai sahabin a ciki jefan da yake sahabin da ya rawaito hadisin yake nan to lakin aka ce masa yanzu shi yasa zaka ji ana cewa abin nan hadisin Umar hadisin Ali hadisin Aisha radiyallahu anhu wato ana nufin hadisin ayyaduru alaihim aka sune tushen hadisi sune tushen isnad an gane to algaraba za ta iya zamantowa anan ma'ana ya zamanto ba wani sahabi da ya rawaito wannan hadisin din ba wannan sahabi din ba kuman wajen kaga an samu garabar a aslus sanad an gane aula ko kuma ta zamanto garaba din ba a aslus sanad bane in ta zamanto ba a aslus sanad ba a ina kenan za ta zamanto ko a tsakiyar sa ko a ƙarshen sa a imma fi wasatihi aw fi akhirihi أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه بأن يكون التفرد في أثنائه كوكما بزي زمانتو كأيتوار أتوشا إسناد بني في زمانتو التفرد كأيتوار وجن رواية حديث أتكين أشير إسناد بني كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد يزمانتو متاني ديوا سكر ويتو حديث دقوان ننصح هذه إنشيش كذلك ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد sannan daga cikin waɗannan tabi'ai da suka rawaito hadisin daga sahabi din sai a samu daga cikin tabi'ut tabi'in mutum ɗaya ne zai rawaito shi daga wajen su gabaki ɗayan su ya zamanto mutum ɗaya ne kadai zai rawaito hadisin daga wajen su ko fal awwa an gane yanda ka san wato abin ka san biyu ne imma ya zamanto sahabi ɗaya ne ya rawaito wa imma ya zamanto sahabi an samu sahabbai da yawa sun ruwaito shi ko kuma sahabi ɗaya ne ya ruwaito amma daga sahabi din a samu tabi'ai da yawa sai daga cikin tabi'ai din da suka ruwaito da shi da yawa a samu ɗaya ne kadai daga cikin tabi'in ya zamanto ya ruwaito hadisin daga duk waɗannan tabi'ai din to kaga tafarrud din ya zamanto fi asna'i sanad a tsakiyar isnadi fal awwal wani ne al awwal din ما كان التفرد في أصل السند نبتوك رنق ربطي دم جنة للساتة الأول أي ما كان التفرد في أصل السند وان دي زمنتو كأيتور ما كأيتور كأيتور من رواية حديث يا زمنتو أتوشا سندين هو الفرد المطلق شي أكي شي ما الفرد المطلق واتو أنشي مسا المطلق سبو دبا واتو با كأيتور تاسا باتد دنجنتكا دواني أبو ba su da dangantaka da wani itibari wato ta kowace fuska hakan ne shi za a kai cewa ai hadisin shi kadai ne kawai ya ruwaito shi sabanin kishiyarsa ka hadisin nahyi an bai'il wala'i wa an hibatihi kamar hadisin a hani a sayar da wato alwala alwala shine wannan ni'imar da mai bawa yake yi ma bawansa ya yantar da shi to idan mutum ya yantar da bawa zai zamanto za a rinka danganta bawan ya zuwa gare shi da kan cewa shi ne dai ya yantar da shi to wannan wani matsayi ne wanda sunan zai bi wannan bawan to ba a sayar da wannan minna din wannan baiwar ka ce kai ka yantar da bawa amma ka sanya wala'insa ya zuwa ga wani ka sayar da wala'insa ya zuwa ga wani wa an hibati ko kuma ka ce ka bayar ma kyauta kamar an tun lokacin da a Barira Aisha radiyallahu anha ta saye ta tana so ta yanta ta mutanen suka ce to shikenan za su sayar mata da ita amma da sharadi in ta yanta ta so ya za su zamanto waliyanta domin shi wannan haƙƙi na yantarwa din zai ba ma wanda ya yantar abubuwa da dama daga ciki zai zamanto kan cewa shine waliyinsa ko an zo wajen wani aure in an zo aure shine waliyinsa idan an zo batun abin nan idan ma ya zamanto kan cewa ya bar shi mutumin shi bawan da aka yantar da shi ya mutu ya bar dukiya ba shi da ya'ya ba shi da magaji wallahi maulansa wanda ya yantar da shi sai ya gaji dukiyarsa to wannan matsayin shine su mutanen Barira da suka yantar da ita iyayen gidanta na farko suka so ya zama to an kyale mutu shi wato sayar da ita kawai gundarin jikinta amma ba sayar da wannan haƙƙin na cewa sai za su zama to iyayen gidanta ba sun an yantar da ita shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khutba yake cewa ma ba taqwamin yashtaritun shurutan laysat fi kitabillah ya hana wannan to wannan hadisin ma annahyu an bai'il wala'i wa anhibatihi تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر وانا حديث باون ديرتوش دغ النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عمر كو باون ديرتوش دغ ابن عمر في عبد الله بن دينار سو داك اينا اكا سامو تفرد ان كينا واتو وجن ده صحابين يكي شي كان صحابين ان كديتو وجن روايه حديثن دغ وجنسا عبد الله بن عمر شي كدي يرويتو wannan hadisin صلى الله عليه وسلم كما daga Abdullah ibn Umar ba wanda ya ruwaito shi sai Abdullah ibn Dinar amma haka tare da haka ingantaccen hadisi ne yana cikin Bukhari da Muslim saboda haka wannan kaga misali ne nake nan al-fardul mutlaq ko wa qad yatafarradu bihi راوين عن ذلك المتفرد شي wanda ya kadaita da riwayar wannan hadisin zai iya yiwa ya zamanto shi kansa wanda ya rawaito daga wajensa shi kansa ya kadaita da riwayar hadisi daga wajensa da riwayar wannan hadisin ka hadisi shi abin iman al-iman bid'u wa sab'una shu'ba radiyallahu anhu al-imam al-hafiz yace tafarrada bihi abu salih an abi huraira وتفرد به عبد الله بن دينار عن ابي صالح وانا حديث ابو هريره كداي رويتو شي دغ النبي صلى الله عليه وسلم وتفرد به ابو صالح ابو صالح ذكوان السمان الزياد يشي كدايت دا روايه حديث دغ وجن ابو هريره سنن شي ابو صالح ذكوان عبد الله بن دينار شي كداي رويتو حديث دغ ابو صالح كاجا شي كانسا وندا اكاي تفرد دين wanda ya tafarrud daga asulul sanad din shi ma an samu tafarrud din a kansa wa kad yastamirru tafarrud fi jami'i ruwatihi wa aw aktharihim akan samu ya zamanto wannan kadaituwa wajen riwayar ya zamanto ya shude gabaki a cikin dukkan masu riwayar hadisin ko kuma a cikin yawayawan masu riwayar hadisin ya zamanto ba a san ba shi da wani isnadi sai isnadi guda ɗaya kawai وفي مسند البزار والمؤجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك مسند الحافظ أبو بكر البزار دكما المؤجم الأوسط نا بنا الإمام الطبراني الإمام الطبراني ينادى مآجم قداؤكو ينادى المؤجم الكبير واندى مؤجم الكبير يايش نبسا يتارع كوة نسهادي ya tara iya adadin hadisansa kuma kowane sahabi din idan yazo sai ya kawo hadisan da tabi'i ya ruwaito da tabi'ai daban-daban suka ruwaito daga wannan sahabi alal misali in yazo hadisan Abdullah ibn Abbas sai ya fara da hadisan Afa ibn Abi Rabah in ya gama da hadisan Tabah a Afa sai ya koma hadisan Tawus in ya gama da hadisan Tawus sai ya koma hadisan Sa'id ibn Jubair haka dai zai yi tattara hadisansa don wajen kuma yayi kokari ya nuna abin nan a yawan wato haddasa da saninsa ga hanyoyin hadisi masu yawa wataran at-Tabarani sun kasance suna jayayya da al-Ji'abi kowannen al-Ji'abi malami ne wanda yake na abin nan ƙorewarsa a adab tafi to yana so ya burge Tabarani burinsa ya zamanto cewa ya kawo yau gashi ya kawo wani isnadi da Tabarani bai san shi ba a gaban abin nan wani waziri wazirin sarkin wazirin daura Abbasiya a lokacin suka zo ran nan yana ganin ya samu wani isnadi wanda bai taba tsammanin za a same shi don Tabarani ba sai ya kawo isnadin a ciki a yake cewa haddasana Ahmad ibn Sulaiman a cikin isnadin ba sani ba ko mubashara ba mubasharatan bane daga malamin sa daga Ahmad ibn Sulaiman har zuwa karshe yace kana da wannan isnadin sai to aini ne Ahmad ibn Sulaiman din saboda haka khudhu anni bi ulum shi wazirin yake cewa bai taba ganin wani irin dadin da tsabarani ya ji sai ya ga irin wannan dadin abin da ya tara na mulki da dukiya da matsayi da dadin da yake ji da wannan bai kai dadin da ya gani a fuskar tsabarani ba da ya zamanto ya ji dadin cewa gashi dai ya riga ya ma abin da shi ji yake tsammani yayi ya kure shi sai gashi ga baki daya ma ai abin yana wajen sa shine ma ne ruwaya yace fa huzu anni bi ulu ba sai ka je ka roto daga wajen almajiri na bar ga waje na ka dauke shi daga waje na mubashara sa to tabarani ke Allah ba shi yalwar ilimi a me yawa sannan akwai al-mu'jam al-awsat akwai kuma al-mu'jam as-saghir mu'jam as-saghir ya dauko shi ne ya kawo hadisan ne da ya ruwaito daga wajen malaman sa wanda sun fice dubu kowane malami na sai ya shirya su ala huruful mu'jam zai fara da kowane malami malaman da suka fara sunan sai fara da alif sannan wanda sunan sai fara da ba kowa sai kowa in yazo wajen sunan sa sai ruwaito hadisi ɗaya da ya ruwaito daga wajen sa shi yasa ya zama to dan kankanin mu'jam as-saghir shi ko al-mu'jam al-awsat ya kawo ne dan ya nuna gwanintar sa ya nuna hadisan da ya zamanto an samu tafarrud a cikin riwayar su dan haka zaka ga in ya kawo sai ka ji ya ce tafarrada bihi fulanun aw fulan shi ko bazare wanci zaka ji ya ce hadal hadith la na'rifu illa min tariqi fulan am fulan tafarrada bihi fulan to yawa in kana neman hadisai da aka same su da irin wannan zaka same su a cikin musnad al-bazzar da mu'jam al-awsat na tabarani sannan daga ci kuma akwai al-afrad na ad-darqutni shi ma yayi irin waɗannan dama ba wanda yake sanin irin waɗannan hadisai sai mutane da suke wato sun zamanto bujimai a wajen ilimin hadisi sun yi yawan tafiya sun tara asanid na hadisi masu yawan gaske saboda haka idan suka ce maka wane ya kadaita da riwayar hadisi inda daga wajen wani to ba za a yi musu istidraki ba amma wannan bai kore ba ya zamanto akan yi musu istidraki wanda suke karanta silsilar a Sheikh Al-Albani za su rinka gani shi kan irin istidrakin da yakan yi ma malamai irin su Tabarani din da sauransu yayin da za su ce wannan hadisin an samu tafarrud wane ya kaita daga shi wajen wane za ka ga yanda za a yi masa istidraki ya ce a'a bal ayo akwai wani wanda yake ya musharaka da shi wajen riwayar hadisin saboda ka san ita dama kore ita da'awar tafarrud ta danganci da'awa ce ta korewa kore abu yana da wahala tabbatarwa ita ce mai sauki tabbatarwa an ka samu misali ɗaya shikenan ko ba haka ba amma korewa idan aka samu misali ɗaya sai a rushe korewar da kai an gama da kai to dan haka korewa ba wanda zai iya kore abu sai wanda yake zamanto mausu'a ne ya zamanto kamar kogi wajen ilimin nasa kamar teku wajen ilimin nasa to kuma yawan hadisai da suke zuwa masu rauni yawan za ka samu irin waɗannan afrad din ne za ka same su yawan irin waɗannan afrad din ne shi yasa da yawa daga cikin malaman hadisi suke zargin mutum ya rinka zuwa yana bibiyan irin waɗannan afrad din hadisin da ba a same shi ba sai wajen wani rawi guda ɗaya yawanci abinda yasa akan yi wata ɓoyayyar sha'awa ce don ka burge mutane wajen ilimi wannan hadisin ba wanda ya ruwaito shi sai wani kuma ni nake da wannan hadisin kawai to wannan yawanci akan burge don a nuna yawan ilimi to shi yasa malaman hadisi yawanci suke abin nan suke tsorata abin nan suke abin nan cema suke horar da almajiransu suna ce musu suna tsoratar da su kan bibiyar al-gharai abubuwa a ruwayoyi wanda suke baki don yawancinsu za ka samu da'ifai ne don idan ya zamanto cewa hadisi an ruwaito shi in sahabi ya kadaita ba a san shi a tabakar sahabbai ba a san shi a tabakar tabi'ai ba to zai wahala ya zamanto hadisin nan sahabi ya ruwaito shi tabi'i ɗaya ya ruwaito shi kuma ya zamanto a tabakar tabi'in ba wanda ya san wannan hadisin kasancewar an same shi ta hanya guda ɗaya ya nuna in ma dai daga cikin malaman akwai wanda bai shahara da ilimi ba wa in ma kuma wanda ya kadaita wajen riwayar wannan bai shahara da ilimi ba mai kiyaye ilimi ba ne yanzu alal misali Imam Malik akwai Gharaib Malik wanda Ad-Darqutni ya rubuta hadisai waɗanda suke ba wanda ya rubuta su daga Imam Malik sai mutum ɗaya me yasa aka yi haka saboda Imam Malik ya kasance da almajirai masu yawan gaske sun zo daga sassan duniya daban-daban sun zo sun kwashi iliminsa saboda haka muwatta nan tasa an ruwaito ta da riwayoyi daban-daban duk da yake koyaushe in yazo karanta muwatta yana cancanzawa ya ƙara waɗansu hadisan ya rage waɗansu hadisan dan haka zaka samu sabani tsakanin riwayoyin muwatta in kana so koyaushe ka san yaya sabani yake tsakanin riwayoyin muwatta to ka samu kitabut tamhid sharhin muwatta na ibnu abdul bar kowanne hadisi idan yazo zai ce maka wannan hadisin haka yake inda jami'ir watul muwatta duk wanda suka rawaito muwatta haka wannan hadisin yake ko kuma yace dukkan waɗanda suka rawaito muwatta sun saba ma wani wajen wannan hadisin shi sai ci ga abin da yake to idan aka samu a ce a samu hadisi baya cikin riwayoyin dukkan waɗanda suka rawaito muwatta da sauran almajiran imam malik sai wani mutum ne kadai zai rawaito wannan hadisin to ba yawanci zaka samu alama ce ta rauni akan wannan hadisin dan da hadisi ne wanda yake ingantacce mashhuri wajen imam malik zaka samu sauran almajiran su ma sun rawaito daga wajen imam malik amma kasancewar ya kadai ta daga riwayar to a galibi abin da yake faruwa idan wanda ya kadai ta din ba mutum ne wanda aka san shi da wato haddasa ba da kiyayewarsa da ilimi da girmansa da girman matsayinsa a cikin ilimi da kuma lizimtuwarsa da imam da malamin nasa ya dade tare da shi yanda yake babu mamaki a ga ya kadai ta da wata riwaya wanda sauran malamai ba su sauran almajirai ba su musharaka da shi ba wajen riwaya to galibi sai ka kan cewa kuskure ne wannan almajirin yayi hadisin ba na malik bane sai ya je kuskure ya manta da waye malamin sa a wajen hadisin sai kawai yace ya ji daga wajen imam malik to yau ba hadisin imam malik bane ya dangana shi zuwa gare shi shi yasa yawanci ake samun algharaib hadisai waɗanda suke gharibai yawancin su zaka samu masu rauni ne wannan batun hukuncin su al-Hafiz bai magana akan su ba saboda shi ba abin da yake gaban sa ba kenan abin da yake gaban sa ya karantar da mu yaya zaka gane al-hadithul gharib kuma yaya malamai suka kasanta yaya malaman hadisi suke ganin al-hadithul gharib to wannan al-hadith al-awwal kenan ko wasani menene as-sani din mun ce al-awwal menene al-awwal ma kanat tafarrud fi asl al-sanad ko to as-sani fa yawa wanda kadaituwar riwaya kadaituwar isnadin ta zamanto a cikin tsakiyar sa ne ko shine al-fardun nisbi wato al-fard wanda yake shi kadai tilo an-nisbi amma da wani itibari in ka harari maganar ta wata fuska سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين أبن ليسا أكاشي مسا نسبي أكا دنجنا شي زواج نسبة واتو أنا دنجنا شي زواج واني أبو سبودا كأيتور أوجن رواية تاسا مني دنجني دواني متن مؤينني أشكين إثنادي kamar a ce tafarrada bihi an malik wato ya an samu kadaituwar ba wai kadaituwa ce wajen riwayar hadisin gabaki daya ba kadaituwa ce wajen riwayar sa daga imam malik ta yi ya zamanto waɗansu sun ruwaito hadisin tare da imam malik amma dai wannan rawin da ya kadaita da shi daga imam malik kaga a tsakiyar isnadin kenan kadaituwar tasa ba kadaituwa ce mutlak ba kadaituwa ce in dangane da riwayar hadisin daga imam malik an gane summiya nisbiyan wa in kana alhadithu fi nafsihi mashhuran ko da hadithin mashhuri ne kuwa ko da hadithin hadisi ne wanda yake mashhuri akwai misalai da dama da sukan zo na irin wannan hadisi ya zamanto cewa an samu sahabbai da dama sun ruwaito hadisin kowanne daga cikin su daga cikin tabi'in an sami kowanne daga cikin sahabban yana da tabi'ai da suka rawaito hadisin daga wajensa to amma sai a samu daga cikin tabi'ai alal misali hadisi ne Abu Huraira da Anas sun rawaito daga Anas aka samu mutane kamar guda uku sun rawaito hadisin a ce Abdul Aziz ibn Suhaib da abinnan Abu Asim al-Ahwal da Abu Mijlis alal misali yo Abu Huraira shi ma da almajiri da yawa sun rawaito sai ya zamanto a cikin duk waɗanda suka rawaito wannan hadisin mutum ɗaya ne kawai ya kadaita wajen riwayar hadisin daga Asim al-Ahwal alal misali Asim ibn Sulaiman al-Ahwal kaga sauran duk sun rawaito hadisin ta hanyoyi masu yawa ko wannan sai da almajirai amma shi Asim bai tashi riwayar hadisin mutum ɗaya ne kawai ya rawaito shi ta wannan fuskar an gane to shi yasa me yasa malaman hadisi suka damu su san cewa an samu tafarrudun nisbi an samu mutun ɗaya ya ruwaito shi daga Aslul Ahwal bayan kasancewar ya kade ta da riwayar hadisin ai ba wani tasiri zai ba dinga hadisi ne mashhuri an samu wata kila ma ba kawai sahabbai biyu ne suka ruwaito shi ba wata kila sahabbai uku ne in ka zo tabakar tabi'in kila zaka jera wajen mutum 10 su ruwaito hadisin amma a tabakar tabi'ut tabi'in sai aka samu daga cikin tabi'ai din nan guda daya a misalin mun shine kamar Aslul Ahwal mutum ɗaya ne ya ruwaito shi daga wajensa me yasa malaman hadisi suka damu da wannan har suka sanya masa wani suna a misali ne wannan na kawo misali ne daga Aslul Ahwal zai iya zamanto wasika ko ma wane ne eh tabi'i ne yaga Anas kowa tabi'i ne zai iya zamantowa ma tabi'i amma almuhim mutum ɗaya ne ya ruwaito daga wajensa me yasa malaman hadisi suka damu da wannan har suka sama irin wannan nau'in hadisi suna keɓantacce suka damu su san a cikin asna'is sanad ana samun tafarrudi a tsakiyar isnadi ana samun tafarrudi mun san dai cewa idan tafarrudin a asalin isnadi ne zai zamanto hadisi ne wanda yake bako a ce kawai ɗaya ne kawai ya doshi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga cikin tabi'ai a ce mutum ɗaya ne kawai ya ruwaito shi to amma idan ya zamanto cewa an samu da yawa su ruwaito shi daga cikin sahabbai daga cikin tabi'ai ma haka amma daga cikin tabi'in mutum ɗaya ne ko har a cikin tabi'in din ma da yawa su ruwaito shi amma sai mutum ɗaya alal misali hadisin Imam Malik ya ruwaito shi tare da Imam Malik waɗanda suke a tsabakar sa irin su Sufyanu Sauri irin su Shu'ba da sauransu duk sun ruwaito hadisin amma sai a samu mutum ɗaya kawai ya kaɗe daga Imam Malik ya ruwaito hadisin to kaga wannan ai shine tafarrudun nisbi ko to me yake menene muhimmancin sa da har malaman hadisi suka ware shi suka bashi suna na'am na'am eh to eh ka kaɗan kusa na'am ga can na can ƙarshe na'am suna biyu a wannan ba shi da alaƙa da suna ba shi da alaƙa da suna na'am sai mutum ɗaya a ce wato wannan hadisin mashhuri ne malamai da dama sun ruwaito shi a ce sai shi shi kaɗai ne zai ruwaito hadisin daga Imam Malik wataƙila aslan ma Imam Malik bai ruwaito hadisin ba shi ne ma'anar aslan malaminsa Imam Malik bai ruwaito hadisin ba ta ruwa hadisin wani ne daban daga cikin tabi'in tabi'in shi wannan ya kuskure ya jingina shi ga Imam Malik ya kuskure cikin isnadi an gane? Ai shi ne yake cewa wato lurar tafarrud din ba tafarrudun nisbi ba tasiri yake akan ingancin hadisin ba kun gane abin da nake so dama kenan nuna muku a nan wajen ba tasiri yake akan ingancin hadisin ba ɗaya daga cikin rariyar da malaman hadisi suke amfani da shi ne don su san matsayin mutum wajen hadda matsayin mai ruwaya wajen hadda an gane saboda sun ga kan cewa wannan hadisin mashhuri ne a tsabakar malamansa tabi'i tabi'in sai shi ya ware wani wanda ba wanda ya ruwaito wannan hadisin daga wajensa sai shi saboda haka hadisi ne mashhuri kowa zai zamanto yana kokari ya zamanto kan cewa ya san wannan hadisin to dan haka idan ya kadaita da wannan aka ga ya kadaita to za a malaman hadisi za su sajjala a cikin register suna da register su a cikin kwakwalwa take ba register ce da ake rubutawa ba a kwakwalwa za su rubuta za su sajjala in aka saki samun sa yayi wannan yayi irin wannan tafarrud din za su sajjala to har idan ya zamanto yana da irin wannan irin waɗannan abubuwan to sai ka ji suna ce masa lahu afrad ko kuma kaji sun ce Ibn Hibban yana yawan fada yanfaridu an istiqad bima la yutaba'u bima la yutaba'u alai yana kadaita daga wajen amintattun masu riwaya da abinda ba wanda yake musharaka da shi a wajen riwaya shi kadai sai ga ya ruwaito wani abu ba san shi ba to idan ya yawaita yin haka to sai su sai fi kasa da shi a darajar sa a mizanin sharh wa ta'dil sai fi kasa da shi shine fa'idan su san fa'idan wannan abinda take na tafarrudin nisbi dan su sani da ba zai tasiri akan hadisin ba tunda hadisin mashhuri ne ya riga ya inganta fil ghalib amma kasancewar ya kadaita din nan yana da tasiri a wajen shi kansa mai wannan kadaituwar eh an gane na'am haka ake nufi ba kuma lallai kaku iyakance ta da tabakar tabi'ai kawai ko ina ne a cikin tsakiyar isnadin ko a tabakar tabi'i tabi'in malamai da yawa sun ruwaito hadisin a cikin malamai da yawa dinnan sai a samu wani daga cikin su dalibin sa ɗaya ne kawai ya ruwaito shi kadai ya ruwaito hadisin to amma wannan kamar yadda nake cewa idan aka duba shi ana suna sajjalawa cewa wannan ya kadaita da riwaya in ya yawaita yin haka sai su ce lahu afrad to amma idan wanda yake sananne ne bajini mashhurin malami ya kadaita to wannan la yustagrab sai a ce wannan dalili ne akan si'atu hifzihi akan yawan haddasa da yawan saninsa da turuqul hadis hatta hadisin da ake tsammanin ba wanda da ake tsammanin tabi'i wani Asim al-Ahwal bai ruwaito shi daga Anas ba sai gashi an same shi a wajensa an gane to amma ba sa ya karba da irin wannan sai idan dama can sun riga sun yi ma wannan malami aji akan cewa shi wannan hafiz ne mutukin amma in wanda yake ba a riga an san shi bane har yanzu ana gwaggwada hadisansa to wannan fata abu ne wanda yake malamai sun riga sun yi da mu ba mu ne ba yanzu mu zo mu ce ayo ai wane lahu afrad sun riga sun gama a cikin asir riwaya lokacin da ake ta riwayar hadisai lokacin da aka zuwa aka dan magan ilmul jarh wa ta'dil abin da yake an riga an gama shi mu abinda kawai zamu a cikin ilmul jarh wa ta'dil shine mu san yadda zamu amfani da maganganun malaman dan mu san matsayin masu riwayar hadisi idan yayin da malaman suka sassaba wajen maganganun su mu san yadda zamu fahimci maganar tasu mu auna har mu fitar da hukunci tabbatacce akan kowane rawi dan mu san me hukuncin hadisin sa amma wajen sanin wani aji zamu sa shi ai an riga an gama ko irin su Hafiz Ibn Hajar da su Zahabi kafin shi Imam Zahabi da suka zo ai kaga duk maganganun mutanen magabata din suka dauka da su ne sannan sai suka yi ma kowane mai riwaya ajin sa amma ba su ne za su zo su ce da kansu su ce wani ga matsayinsa ba wani abu ne wanda yake an riga an yi shi ويقل اطلاق الفرد عليه ما لم حديثي بس cika ce ba irin wannan hadisin farj ba kadan ne suke fada bas cika ce masa al fard ba wanne ne alayhi ala wanne akan wanne al fard nisbi wannan san koyaushe rike muku irin wannan tambaya saboda tafan wa'annan malamai din suna da muhimmanci ka san kowanne damir ga me yake komawa kuma kowane ijmali idan yayi zo ya kawo tafsil yaje ce fal awwal fasani ka gane fal awwal nan ga me yake komawa fasani ga me yake komawa to ya qillu itlaq al fard alayhi ay al fard al nisbi li anna al ghariba wal fard mutaradifan lughatan wa istilahan domin al gharib da kuma al fard mutaradifan ne me ma'anar taraduf na'am yaushe ake ce makalmomi biyu mutaradifan na'am aywa idza abinna at-taraduf shine al-ishtiraku fil ma'na wat-ta'addudu fil lafz lafazi biyu ne ko uku amma dukkan su ma'anar su daya ko ba abinna lafazi biyu da ma'ana amma ma'anar guda daya kamar wannan al-fard da kuma abinna abinna al-gharib kamar al-insan da ibn adam ko ko akwai banbanci لان الغريب والفرد مترادفان لغه اللغه ذكر معناه سدني الغريب شيء الفرد واصطلاحا اصطلاح ما شيء الغريب شيء الفرد ما ليس له الا راوي واحد اصطلاح ما ذكر معناه سد الا ان اهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثره الاستعمال وقلته سيدين علماء حديثي ده اصطلاح زورنچن مغان الناس ني كن بامبنچي ودان ياندا زاس رينك امفاني ده لفظ زون غدا بيو من حيث كثرة الاستعمال تحير ونيني ذا سرنك يوهن أمفاني دشي ونيني كما ذا سرنك قرنشن ألفاني دشي يوهن أمفاني دا الفرد وجن الفرد المطلقني يوهن أمفاني دا الغريب وجن الفرد النسبيني أما كأني ذاك جسنشي ما الفرد المطلق غريب كما يندى كأني ذاك جسنشي ما الفرد النسبي الفرد أقاني؟ وهذا والغريب اكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي شنو يوانتي فالفرد اكثر ما يطلقوا اكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق ده يوا ان سكا جيس ان كجي سنشي الفرد تو سنا اطلاق سنه سنا امبتن الفرد المطلق ده شنو واكثر والغريب اكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي ان كما كجي سنشي غريب تو يوا 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 فدان سو زاكا سنيني اكن الفرد النسبي صوراك ابن الفرد المطلق او جن كثره الاستعمال يا اكي تي مسا الفرد النسبي فيا اكي تي مسا الغريب وهذا من حيث اطلاق التسميه عليهما وان انت هنير توجن ين امفانين ده سيكي يي ني وجن سنن حديثن ان غاني وجن امفاني ده كلمه صفه الاسم با صفه كفعلي با اطلاق التسميه وجن سنن وجن سنياما شي حديث سنن سي تي مس هذا حديث غريب هذا حديث فرد ان غالي واما من حيث استعمالهم الفعل المشتق اما اذا سكزو ذاتي ذاتي امفاني ده الفعل المشتق ابن ده حيث ابن ده يكي زو وجنتا حيث من حيث استعمالهم كو من حيث استعمالهم ايه استعمالهم مضاف ومضاف إليه وعيكم يتم استعمالهم حيث استعمالهم كحيث استعمالهم استعمالهم أحسن من حيث استعمالهم دو من حيث أبن ديك يزوى باينتا جملاني جملة اسمية المضاف إلى حيث جملاني مفرد بايزوى مضاف إلى حيث شيسا باعتوى حيث استعمالهم sayace haythu isti'maluhum domin alju abinda yazo bayan sa mubtada ne da khabar din sa ko mubtada khabar din sa mahzub ko kuma khabar ne mubtada din abin nan ko kuma mubtada ne khabar din sa mahzub an gane shi yasa zaka shi yasa min haythu isti'maluhum min wa amma min haythu isti'maluhum alfi'l almushtaq fala yufarriqun amma wajen amfani da alfi'l almushtaq fi'lin da akai istiqaqin sa daga masdarin shine kamar in zaka ji sun ce agraba bihi fulan tafarrada bihi fulan to fala yufarriqun ba sa bambancewa zasu ce tafarrada bihi fulan ga hadisi wanda yake fardul mutlaq kuma zasu ce tafarrada bihi fulan am fulan kaga fardul nisbi kenan an gane wajen amfani da fi'ilin ba sa bambancewa tsakanin al nisbi da mutlaq bambancewa wanda suke yi wajen yawan isti'malin wajen sunan ne an gane فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان جكو النذاس تفرد به عمر وتفرد به ان عمر القما هكذا كاجني تفرد نوجن عمر كاجا الفرد المطلق ني اما نوجن القما فرد نسبي ني فما دستي امفاني ده تفرد او اغرب به فلان كو يغرب به واتو يا كديت ده ود روايه حديثه muna yawan sa larabci a ciki ina fata dai ana gane amma kalma ce da ke mun riga mun karanta ta tafarrada an san tafarrada mun maimaita saboda na tuno da nasihar dan uwa cewa ana yawan sa kalmar larabci to ko da yake dai ina so dai dama na ce mana in muka gama wannan littafin alfiyatu suyuti da zamu shiga ko tadribul rawi da larabci za a yi karatun wannan dai za a yi da Hausa amma darasin da za a yi nan gaban an gama wannan littafin lokacin nan kun zama to malaman hadisi insha Allah da larabci za a yi نعم. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل. تو ايرون ونن سابان ايرون ونن امفاني ده كلمومي بيو da ma'anoninsu suka zamanto kusan daya, amma akwai dan bambanci. Amma ga sun yi amfani da wannan kalma ga wannan, sun yi amfani da wannan kalma ga wannan, kamar yanda malaman hadisi ne suka yi sabani wajen al-munqati' da al-mursal. Hal huma mutaghayiran aw la? Al-munqati' da al-mursal daban suke ko ko daidai suke? Daban suke da juna ko ba daban suke da juna ba? فأكثر المحدثين على التغاير ما في يوم ما لما حديثي أكن شوى دبن سكي المنقطع دا المرسل دبني المنقطع دبن المرسل دبن لكنه عند إطلاق الاسم أما كوي عند إن أكذو فتنسني إن أكذو كان شوى أبنى هذا حديث منقطع كو هذا حديث مرسل تو دبني إنسك شي منقطع باسنا إنسك شي مرسل باسنا نفهم منقطع با in suka ce munqati ba suna nufin mursal ba wajen amfani da sunan munqati da mursal. Wa amma inda isti'mal al-fi'l al-mushtaq, amma in suka zo amfani da fi'ili din arsala bihi ko yursilu bihi, fa yasta'miluna al-irsal faqat, sai su rinka amfani da kalmar irsal ga wajen hadith al-munqati da hadith al-mursal. Domin asalin hadith al-munqati shine hadithin da aka samu gidi a cikin riwaya tsakanin rawi da shehinsa. Alal misali, a samu hadisi Imam al-Bukhari a ce ya rawaito shi daga Imam Malik, Imam Malik daga Nafi, Imam Nafi daga Abdullah ibn Umar. Imam al-Bukhari da Imam Malik a nan wajen, ai kaga Imam al-Bukhari bai ga Imam Malik ba, bai zamani da shi ba, bai riske shi ba. To wani hadisin shi ake ce masa munqati, saboda an samu yankewa a cikin isnadin nasa. Ko kuma Imam al-Bukhari kawai yace yace shi akan kansa yace qala Umar, wannan kaga munqati ne, dan mun san Imam al-Bukhari bai ga sayyidina Umar ba, tsakaninsa da Umar mutun wajen nawa, mutun uku akalla, mutun uku akalla. Mursal kuwa shine wanda idan tabi'i yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, gibin da aka samu wajen a jihar a wajen asalin sa a tushen isnadin ne, bai faɗi sahabin da ya gaya masa ba. Saboda haka munqati ne, amma munqati keɓantacce wanda aka samu yankewar a cikin isnadin nasa a wajen sahabi ne. Yankewa a wajen sahabi ba zai take da yankewa a sauran jihar sanad, a sauran isnadin ba. Ko a ina aka samu yankewa a cikin isnadin, wannan munqati ne. Amma a wajen mursal sun bashi suna khas, suka ce masa a wajen yankewa a wajen sahabi din suka bashi suna keɓantacce, suka ce masa mursal. Saboda haka kaga munqati daban, mursal daban. To amma idan suka zo wajen irsal, kamar yanda Imam al-Bukhari yayi riwayar hadisi daga Imam Malik, za a ce arsalahu al-Bukhari an Malik. An gane? Kaga ga munqati ne suka ce arsalahu. Ba za su ce in kafa abin waƙa al-inqita bayna al-Bukhari wa Malik ba, ba sa faɗan wannan, saboda watakila abin nan kalmar da za a istiqaqi da ita ba za ta dace a amfani da inqita din a nan wajen ba, sai kawai ce arsalahu Bukhari an Malik. Kamar yanda za su ce ma Ibn Shihab al-Zuhri in ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, a ce arsalahu al-Zuhri, ai bi ma'ana ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ka gani an yi amfani da arsalahu wajen mursal, an yi amfani da shi wajen munqati. Amma idan suka zo wajen sunan hadisin, sunan irin hadisin da aka samu wannan yankewar, to ba za su je su samu hadisin da Ibn Shihab al-Zuhri yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ba za su kira shi hadha hadithun munqati ba, sai dai su ce hadha hadithun mursal. Haka nan idan Imam al-Bukhari yace ma ya rawaito hadisi daga Imam Malik, ba za su ce ma abinda ba za su ce masa hadha hadithun mursal, sai dai su ce masa hadha hadithun munqati, duk da yake za su ce arsalahu, amma ba za su ce masa hada mursal ba. An gane? To kamar wannan ne ma wajen alfardul nisbi da alfardul mutlaq, za su ce tafarrada bihi fulan ga alfardul mutlaq da alfardul nisbi, za su ce tafarrada bihi fulan ga alfardul nisbi da alfardul mutlaq. Amma idan suka zo wajen fardul nisbi, ba za su ce masa, idan hadisi ne almajiri Imam Malik ya kaɗaita da ruwayarsa daga Imam Malik, ba za su ce hada hadisin fard ba, sai su ce hada hadithun gharib. An gane? kamar yanda idan suka zo hadisin sayyidina Umar da sayyidina Umar shine kadai ya ruwaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su ce hadha hadithun gharib ba sai su ce hadha hadithun fard amma kamar yanda nace ba wai ba sa fada ne bil kulliya ba bil aksariya galibi akan samu sabanin galibi din amma kadan ne shi yasa kaga duk ibaral hasib shine aktharu isti'malihim aktharu isti'malihim yawa yawan amfanin da suke da wannan kalmar kenan an fahimta فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا سيف تشي وانا حديث وانا ياي إرسال انسا يا رويتوش باتارة دفت أنواسط أبا سواء وانا حديث مرسل ليكو حديث منقطع ني. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع دن حكني ومن ثم دن حكني غير واحد با tsaye ba daga cikin malamai musamman malaman usulul fiqh malaman usul atlaqa yace abinda mimman lam yulahid mawadi' isti'malihim غير واحد inna wanda bai tsaya yayi tunani ya lura da yanda malaman hadisi suke amfani da waɗannan zaurance nasu da wannan mustalahat nasu da yawan su sai kaga yana cewa yana cewa dangane da alakatirin min almuhaddithin akan dangane da malaman hadisi annahum la yughayiruna bayna almursal walmunqati cewa ba sa bambancewa tsakanin alhadith almursal da alhadith almunqati alhaliku ba haka bane ya ga duk suna cewa arsalahu akan hadith almunqati suje kuma arsalahu akan hadith almursal saboda kace suke tsammanin cewa malaman hadisi ba sa bambancewa amma ya kasa tunanin cewa amma idan suka zo wajen almunqati da almursal suna bambancewa an gani abinda muka abinda muka tantance a wannan wuri wa qallaman nan baha ala nukta ala nukta ala nukta fi zalika kadan ne daga cikin malamai suka fadaka daga wato fa'idar da suke cikin wannan magana da yawa zaka sai su dauka ma cewa ai sabani ne wajen malaman hadisi in kuka zo dirasan hadithul mursal za ku gani wadan sai ga an ce al mursal yana da ma'anoni da yawa wajen malaman hadisi daga cikin ma'anoninsa shine idan sahabi idan wasitar tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'i aka yanke ta wato aka samu inqita'i a wajen sahabi amma waɗansu kuma suna ganin kan cewa shi da munqati dukkan su ma'anar su daya sai ga suna dauka cewa wannan sabani ne cikin malaman wajen malaman hadisi amma yau sau da yawa ba sabani bane an kasa gane wannan fa'ida ce da Ibn Hajar ya faɗa cewa ba sa sabani wajen cewa al-mursal da munqati daidai suke a ba al-musal daban al-munqati daban amma suna amfani da arsalahu yursiluhu wajen hadithul mursal da kuma wajen hadithul munqati an fahimta wallahu a'lam ithi ilmi yana wajen Allah tabaaraka wa ta'ala akwai tambaya kafin mu shiga hadith sahih hadithus sahih na'am yawa to wannan yana tambaya cewa gashi an yi maganar cewa alhadithul mutlaq alfardul mutlaq inna annahyu an bai'il wala'i wa an hibatihi ko gashi an ce fardul mutlaq ne ba wanda ya rawaito shi ke ibnu umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya rawaito daga ibnu umar sai abdullahi ibn dinar kuma gashi an ce bukhari da muslim sun rawaito to yaya kenan yaya kenan na'am ahsan ba shi da alaka da ingancin hadisin wa zai kawo mana wani misali innamal a'malu binniyat hadisin farko a bukhari umar ne kai radiyallahu anhu ya rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan aka samu mata farru din istamarra ya ci gaba har zuwa tabaqar tabi'in alqama sannan muhammad ibn ibrahim sannan yahya ibn sa'id dukkansu sun kadaita wajen riwayar sai daga yahya ibn sa'id al-ansari ne ya yawaita wajen riwayar saboda haka abinda yake so ya nuna abinda wannan yake nufi shine cewa dan an samu hadisi an samu tafarrudi rawi a ne ya rawaito shi ba dalili ne akan raunin sa ba zai zama towa ingantaccen hadisi amma tare da cewa yana ɗaya daga cikin alamun raunin hadisi dan ba kowanne hadisi ne ake karɓa ba alal misali yanzu kamar wannan hadisin nahi an bai'il wala'i wa an hibatihi imam ahmad yana jin tsoron karɓansa
yana jin tsoron su cewa ta yaya za a yi a ce Abdullahi ibn Dinar shi kade ya kaita da shi wajen riwaya daga Abdullahi ibn Umar bayan Abdullahi ibn Umar ga wanda suka zauna tare da shi suka san hadisan sa suma ba kasa suke da Abdullahi ibn Dinar din ba hasali ma sune tabakar farko Nafi'i da Salim sai tabakar farko cikin almajiran ibn Umar amma ba su rawaito hadisin ba sai ibn Dinar saura kake ta amma wannan abin nan bai tayi raddin hadisin ba domin imam Ahmad bai raddin hadisin innamal a'malu binniyat ba na'am alaikum assalam akwai bambanci abinda ake nufi da al-mu'allaq zai zo mana al-mu'allaq shine wanda aka yanke inqita'in ya zama to a farkon isnadin sa an gane a farkon isnadin za a samu za a share shi amma ta yu idan ya zama to cewa kamar Imam al-Bukhari yace qala Malik ko kuma yace abin nan qala Usman ibn Affan to in al-Bukhari ya rawaito nan kaga isnadin sa daga nan zuwa Malik ko daga nan zuwa abin nan Usman bin Affan ya yanke shi to wannan ya zama to mu'allaq nau'i ne na inqita'i amma keɓantaccen nau'i dukkan su akwai inqita'i amma an bashi suna na musamman amma dukkanin su idan aka zo wajen irsal ba abin nan zaka ji sun ce allaqahu in aka zo wajen abin nan sigar fi'l zan sai allaqahu amma wannan galiban yana faruwa ne wajen Imam al-Bukhari amma wannan ba zai hana a ce masa arsalahu ba a ce Imam al-Bukhari arsalahu domin al-irsal idan suka zo amfani da ma'anar tafi'ili suna daukanta ma'ana shamil da dukkan wani inqita'i kowane irin nau'i ne na inqita'i zaka ji sun ce arsalahu in suka zo amfani da kalmar da istiqaqin sa tafi'ili amma wajen sura ne suke ba su sunaye daban-daban za ka ga sun zo dukkanin su kowane daga cikin su munqati'i ne al-munqati'i take ma'ana wacce take a'am domin al-inqita' zai iya zamanto abinda ya zamanto kowane irin faduwar wasu da a cikin isnadi munqati'i ne amma idan ya zo a farkon isnadi yana da suna na daban shine mu'allaq in ya zo a ƙarshen isnadi yana da suna na daban shine mursal in yazo mutane biyu a jere tare da juna yana da sunan daban shine mu'abbad an gani akwai wata tambaya na'am wato na'am a wani wajen ba ai dama ta'liqin da Imam al-Bukhari yake kamar yadda Ibn Hajar yake yana zuwa ta fuska daban-daban kayu hadisin ya taba ambatan sa kamilan da isnadin sa kamilan amma saboda ikhtisar idan ya zo wani waje in ya zamanto cewa isnadi ɗaya kawai gare shi na hadisin malamin sa bai canza ba ko sigar sama din sa bata canza ba to tunda ya kira littafin sa al-mukhtasar to ba zai maimaita shi ba da isnadin sa da matanin sa sai ya kawo shi mu'allaq yakan yi amma kaɗan ne idan baqal maharaj gare shi sai ga yayi amma fil ghalib yawanci ya ɗaya daga cikin dalilan da yake sa Bukhari ya ta'liq daga cikin dalilan kuma ya zamanto kan cewa hadisin ba a bisa sharaɗin sa bane ya inganta amma ba a bisa sharaɗin sa ba sai kawai ya kawo shi mu'allaqan ko ya kawo shi da abin nan da daga sahabin sa ko daga juz'in isnadi ya kawo ya faɗa kamar yanda yake cewa abin nan waruya an Usman idza bi'ta faqil wa idza ibta'ta faqtar kaga wannan hadisi ne wanda yake bai inganta ba a wajen Imam al-Bukhari amma da ya tashi fadan sa sai kawai yace amma kuma akwai fa'ida da yake so ya kawo a ciki sai ya kawo sai ya ce waruwi sai ya kawo shi ta'liqan bi sigati at-tamrid wannan zai zo mana insha Allah zamu zo mabahas din mu'allaq a cikin jiraf maganganun da zamu akan sahih al-bukhari insha Allah insha Allah duk za a ji bayanai a dalla dalla bi idnillah wa alaikum salam ahsan
ولكن اخواننا اسالكم الحوثويه ما الفرق بين المرسل حديث
وانقطاع تو فكان المرسل ده منقطع ده انقطاع كيف سو المرسل ده انقطاع كوكو المرسل ده منقطع ايه المرسل ده منقطع كو المرسل ده انقطاع ايه
المرسل
هي ايوه والمرسل تو مي ما الفرق بين المنقطع والمرسل تو كيف ما قلت انت دي جايه معاك
إذا رواه التابعي وأسقط الصحابي يقال مرسل
نعم
والذي رواه التابعي فيسقط التابعي ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يقال من قبل أو ويكون الانقطاع في أول السنة أو في وسط السنة أو في آخر السنة
to almuhim dai wannan bari alƙali zamu zo wajen munqati da mursal zamu zo mabhasin munqati da mursal kan mu ringa tsallake a cikin karatu zamu zo shi kaji da ibarat ilmiya na malamai da suka kawo na'am eh shine wato dai in dai kaji an ce in dai aka samu kadaita mai aka samu wani rawi a cikin isna a tsakiyar isnadin ya kadaita da riwayar hadisin daga malamin sa to wannan fardun nisbi ne in dai ba a asalin in dai ba sahabi ne ya kadaita da riwayar hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine ake shine fardul mutlaq amma duk sauran fardun nisbi ne yana daga cikin nau'i na fardun nisbi wanda yake malam bai faɗa ba ya zamanto cewa mutanen gari su suka kadaita da riwayar hadisin kamar a ce hadha hadithun tafarrada bihi ahlu sham kamar hadisin Abu Dharr hadisin al-hadith al-qudsi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu wannan hadisin mutanen sham suka kadaita da riwayar sa in ka duba isnadin gabaki ɗaya duk zaka same su ɗan sham ne ɗaya daga cikin dalilin da yasa ake faɗan abinda ake ce masa lafa'iful isnad kenan in a ce al isnad kulluhu madaniyun yanzu kaga kamar hadisin Umar innamal a'malu binniyat kaga sayyidina Umar madani ne Alqama madani ne Muhammad ibn Ibrahim madani ne Yahya ibn Sa'id shi ma madani ne saboda bayan cewa fardul mutlaq ne in ka duba na kan cewa dukkanin sa zuwa har zuwa Yahya ibn Sa'id al-Ansari duk mutanen Madina ne zaka ce shi ma kuma wannan hadisin fardul nisbi ne ai hadhihi sunna tafarrada bi riwayatiha ahlul madina mutanen Madina sune kai suka ruwaito ta zaka ga ana samu daga cikin hadisai din ina abin nan kaga wata sunnar kaga kan cewa gabaki daya ahlul khurasan ne suka kadaita da riwayar hadisin abin nan akwai wani hadisi kuma abin nan ya kwanta min a wancan darasin da muke na farko rukun da muke magana akan al-fardun nisbi na kawo shi wanda Abdullahi ibn al-Mubarak ya kadaita da riwayar sa daga abin nan daga wajen malamin sa Abdullahi ibn al-Mubarak khurasani ne to amma wajen shine kadai khurasani shine kadai daga cikin shine kadai a cikin mutanen khurasan da ya kadaita da riwayar hadisin ba lalle ya zamanto shine kadai ya kadaita da riwayar hadisin daga wajen wannan malamin ba amma daga cikin mutanen khurasan shi ma duk za a ce masa fardun nisbi استوصوا بالصح... استوصوا بالصح... بصحابتي نعم يا كنت من جسيا كايتا كعلق كايتا لوكين ساعد كنت تاتنك نعم so wale wannan sheikh yusuf al-jidai a cikin littafin sa tahrir mustalah al-hadith ya kawo shi daga cikin misalai na abin nan sunna da zaka ga mutanen wani gari sun kade ta da riwayarta ba lalle ya zama to kadaituwa ce ta hakika ba kadaituwa ce nisbiya abinda ake nufi da nisbiya wato dangane da wani itibari an gani wato an samu a cikin wato malami ne mutane da yawa suka ruwaito hadisin daga wajensa amma sai a samu daga cikin wanda suka ruwaito hadisin sa mutum ɗaya ne daga cikin mutanen Khorasan sai ta tafarrada bihi min al-Khorasaniyin fulan to kaga dai an samu kadaituwar amma kadaituwa ce nisbiya ita ba dangane da mutanen Khorasan shi kadai ne ya kadaita da riwayar hadisin to tafarrudun nisbi wato zaka iya daukan jihohin itibari da yawa kowanne idan aka samu kadaita ta nan wajen zai zama to alfardun nisbi an fahimta a anya ai ba mai sabon darasi ba za mu tsaya a nan wajen نعم وجدان خبرنا تربيه وي اسناد توشي فرد النسبي فا مي كيف فهمت انا وجدان ناسو كبنبنشي من تكان مطلق ده نسبي فا matanin hadisin ba haka bane ina son zan sake maimaitawa saboda akwai daga cikin ƴan uwanmu wanda har yanzu ba su gane wannan bambancin tsakanin fardul mutlaq da fardul nisbi ba dukkanin su suna magana ne akan kadaituwar rawi a wajen wato kadaituwar isnadin hadisi ya zama to an samu kadaituwar rawi a wajen a cikin isnadin hadisi sifa ce ta isnadin hadisi ba sifa ce ta matanin hadisi ba an gani idan kadaituwar ya zamanto a wajen da sahabin yake ne a ce sahabi ɗaya ne ya ruwaito hadisi to shi ake ce masa fardul mutlaq ka gani kaga wannan kadaituwar a asalin isnadin ne a tushen isnadi isnadi yana da tushe yana da ƙarshe tushen sa shine inda sahabi yake ƙarshen sa shine inda masu inda mai ruwaya yake farawa daga wajen an gani wato daga abin nan idan wato mai muka tashi karanta isnadi ai haka daga ƙarshen muke farawa kenan mu je zuwa ga tushe to inda mai riwaya yake ba shine farkon isnadin ba farkon isnadin shine inda sahabin yake to idan aka samu mutum ɗaya ne ya ruwaita mutum ɗaya ya kadaita da riwayar a nan wajen da sahabin yake to shine ake ce masa fardul mutlaq idan kuma ba anan ba a cikin tsakiyar ko ina ne a cikin tsakiyar aka samu mutum ɗaya ya kadaita da riwayar hadisin shi ake ce masa fardul nisbi a gani to alhamdulillah mallam an karbi shawaran ka wannan dan uwa ya bada shawara cewa a takaita anan kar a shigo na sabon babi dan a samu a rike wannan sosai to Allah ya taimaka a rike shi sosai to shi kenan bismillah dalla kai zaka kiran sallah Allahu azim atwali na kada bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wannan dan uwa yake cewa menene ake nufi da ilmin jarh wa ta'dil wannan dawa Allah ya saka masa da alkhairi shine wancan karatun mu ma ya aiko da tambihi akan cewa ana amfani da kalmomin larabci wanda yake ba a fassarawa Allah ya saka musu da alkhairi. Kaga wannan ma nayi ta maganar jarhuwat ta'dil a na cikin san ba so ɗaya ba so biyu ba a wannan darasin. To irin wannan yana da muhimmanci, ya nuna cewa kenan kaga wannan dalibi yana hankalinsa yana tare da karatu, kuma kowace kalma aka faɗa yana son ya san ma'anarta don ya samu sahihiyar fahimta. Haka ya kamata ya zamanto dalibin ilimi. Abin da ake nufi da ilimin jarhuwat ta'dil, ilimi ne wanda malam ɗaya daga cikin ilman da ke cikin karatun ilimin hadisi, wato ilimin da ake sanin halayen masu riwayar hadisi, wanda sifofin wanda za a karbi hadisinsa da kuma sifofin wanda ba za a karbi hadisinsa ba, wanda za a karbi riwayarsa da wanda ba za a karbi riwayarsa ba. Aljarhu, abinda ake nufi da aljarhu, rauni shine asalin ma'anar rauni, ma'anarsa a lugar rauni, amma a istilahi shine sifa wadda take suka a cikin adalcin mai riwaya ko kiyaye wasa ga abin da ya roye ko haddarsa. Dan dama ce ta fuskar da ake suka a cikin abin nan a mai riwayar hadisi, wato sifar da take sanya ba za a karbi riwayarsa ba, wato ko ai suka a adalcinsa, ko ai suka a haddarsa, ko kuma ai suka a gare shi da abin da bashi da alaka da adalci wala hadda, shine ai suka akan abin nan, ai suka akan alal misali rashin tsantsininsa wajen zaben malamai, shi ma wannan sifa ne wadda yake takan sa a ki karban hadisin mutum. To a wannan shine ake cewa aljarh. At-ta'dil kuma wato adalantarwa, maida mutum ya zamanto adali. Adali, maida mutum ya zamanto adali, ba wai kawai ya zamanto adali da za a karbi shaidarsa ba, cewa baya abin nan baya manyan zunubai, kuma yana barin fil agalibi, yana barin kananan zunubai, kuma yana barin abin da yake bata mutunci, abin da yake hawarimul muru'a kenan, da yake abin da yake bata mutunci, dama sifar adali kenan. A banda adalci hatta ma hadda, yana da kiyaye abin da ya ji ko baya kiyaye abin da ya ji. To wannan shine ilimin da malaman hadisi suka sanya na yadda za su wato rinka auna masu riwayar hadisi, yaushe ne wa'anne sifofi ya kamata a sanya, wa'anne sifofi ne ake lura da su wajen a karɓi riwayar mai riwaya, wa'anne sifofi ne kuma ake lura da su wajen a raddin a ki karban riwayar wanda yake riwaya. Wannan shine ilimin jarhuwat ta'dil a takaice, ma'anar sa kenan. Kuma kamar yadda zai zo a cikin wannan littafi ma da muke karatu, abin nan asasin wannan ilimi duk zai zo a cikin wannan ilimi na mustalahul hadith. Saboda haka kowace aka ji an ce ilmur jarhuwat ta'dil, sai a fahimci kan cewa wannan ita ce ma'anar. Kuma kowace aka samu wani sabo ya zo karatu mu wanda bai gane ma'anar ba, yadda an faɗa ya sake tambaya, sai a yi masa bayani insha Allah. Wannan yana cewa malam, tunda kake littafin da za a sa na gaba da larabci za a yi, muna roƙonka da ka sa mana darasin koyon larabci gamu da bamu iya ba. A gaskiya darasa na yanzu sun dan so mai min yawa, amma na akwai darasa da aka yi, malam Jafar yana a masallacin Dorayiya yana karantar da Tuhfatus Saniya. Ko? An sauke ta? Ha, an sa sabo. To kamata ya yi dai wanda bai iya ba ya fara dai ya samu ko da karatu ne na muzakara ya karanta Tuhfatus Saniya sharhin Ajrumiyya, domin shi ne kamar asasi da su irin yan nahawul wadih din nan. Kuma a hankali in lokacin inda ya zo ya karanta wannan din, aka karanta wannan da shi, ai zai dan samu dai dan asasi. Kuma lallai dai, amma lallai ya sa karatun nahawu a wajen wani malami ko kuma wajen ɗan'uwansa ɗalibi wanda yake za su rinka muzakararsa. In ya so in aka fara larabcin sai a ja shi da ƙarfi a firgici har yanzu wanda yake shi ma zai iya fahimta insha Allahu, tunda ya riga ya fahimci asasin abubuwa ɗin a hankali. Za ka ga duka a yawanci kalmomin masu maimaituwa ne, kalmomi ne wanda suke masu maimaituwa, an riga an saba da jinsu. Za ka ga dai jumlatan dai za a fahimci kusan 80 cikin 100 insha Allah na karatun da zai. Amma hakika karatun larabci ne yana da muhimmanci, kuma Allah ya sa karatun tuka din suka dan ragu ko aka samu karin rarar lokaci, ya kamata kan ya zama tokan cewa daliban ilimi an sa, tunda an samu an karanta yanzu gashi abin nan a bayan Tuhfatus Saniya, yanzu wannan tafi man Jafar ta Qatarun Nada. To kage ga Qatarun Nada shi ma zai karawa mutane karin san larabci da zauraren malamai wajen rubutu
uslubi ne na ilimi mai karfi katsurin nada. To kaga daga nan kuma sai a ce kuma a soma Ibn Aqil, wanda yake inda aka gama Ibn Aqil kuma shikenan sai a hakura da larabcin haka. To alaikum salam. Na'am. Na'am. Wato al-musalsal, akwai hadisi musalsal daban, ba shi ake nufi a nan ba. Al-musalsal shi ne wanda aka rito shi da wata sifa daban, kamar abin nan in ka tashi ruwayar hadisi, yayin da mai ruwayar hadisin ya ruwaito hadisin ya rufe idansa, da zai gaya maka ya ce kama ka rufe idanka, yace shi ma haka malamin sa ya gaya masa ayi ruwayar har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da wata sifa muayyana. Wannan shine musalsal, shi zai daga cikin nau'in hadisi. Amma abin da yake nufi da musalsal a nan yana nufin kalmar ce da ma'anarta ta lugha, ba ma'anarta ta istilahi ba. Al-musalsal bil a'imma, haka yace, wanda yake yayi jerin gwano da manya-manyan malamai, kamar hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito daga Imam Shafi'i, shi kuma daga Imam Malik, shi kuma daga Imam Nafi, shi kuma daga Abdullahi ibn Umar, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga dukkan su jerin gwano ne na manya-manyan malamai, guda uku su daga cikin a'immatul arba'a dinnan. Sannan kuma Nafi shi ma gashi shine ajallu man rawa an ibn Umar, shi wanda suka rawaito daga hadisi daga Ibn Umar babu kamar sa. Sannan shi kuma Ibn Umar mun san shi kuma sahabi ne, shi ba a buƙatar a ce ga matsayin sa, tunda dukkan su sahabbai matsayin su ɗaya, dukkan su ajalai ne. To wannan abin da yake nufi da musalsal ɗin ke ai musalsal bil a'imma. Na'am. Alaikum salam. Wani tafi bai kuniya na'am. Ita bai kuniyar ko? To jazakallahu khairan, insha Allah. To ya kamata mushkilan wato yanzu hatta nuzuha din nan litafaina har yanzu suna cikin kwali, hatta nuzuha din nan ba ni da ita a yanzu suna cikin litafaina, saboda haka sai yanzu da na zo nan na tsaya na duba na gama bahis din. To abin nan zan tsaya in duba in hada tare da baikuniya din, amma sai ku yi min uzuri kafin, ko da yake ai baikuniya ana samunta a kasuwa ai ko. To insha Allah, in Allah ya kai mu darasi mai zuwa, abubuwa da suke na abin nan a cikin baikuniya din zan rinka tambihi a kai bi'iznillah. Wannan kwarai fa'ida ce muhimmiya. Na'am. Alaikum salam. Na'am. Na'am. التفرد daga shi Abdullahi ibn Umar ne, a tarafu alladhi fihi sahabi, shi ne ya tafarrud daga gare shi. Ko da a ce an samu mutane sun ruwaito daga Abdullahi ibn Umar, tunda shi ya tafarrud daga gare shi daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, fardun ne, abin nan fardun mutlaq ne. Oho, haka ne, zaka ce wannan ya zamanto tunda yawanci tafarrudun nisbi shi ne yake zuwa da wannan ibarar tafarrada bihi fulanun an fulan, wannan tafarrudun nisbi ne. To amma nan idan tafarrud din, idan tafarrada bihi fulanun an fulan, shehinsa a wajen shi ne aslus sanad din, to wannan shi ma yana daga cikin tafarrudul mutlaq. Tafarrada bihi Abdullahi ibn Dinar an ibn Umar, kaga tafarrud din a cikin aslus sanad ne, as-sahabi wa tabi'i sun samu tafarrud. Amma ko da sahabin ne, idan sahabi shi kadai ya kaita da ruwayar hadisi, فرد المطلق ني شيما. نعم 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 ايه ايه ايه
idan na malaman hadisi ne, idan na marwayatan hadisi ne, akwai littafai da yawa da aka rubuta, akwai littafai da yawa abin nan tawdihul mushtabih, akwai kuma al-muttafiq wal-muftariq, wanda suka yi abin nan sun yi kama a wajen sunan su amma kuma sun yi sabani, kuma yana ɗaya daga cikin, amma gaskiya sanin sa abu ne wanda yake babu ka'ida, amma sai mutum ya bibi. Yanzu kamar a cikin isnadi za a zo maka a ce maka haddathana Sufyan, ya zamanto malamin dalibin da ya ruwaito yana daga ya ruwaito daga Sufyan Thawri, ya ruwaito daga Sufyan ibn Uyayna, amma kuma ya ce Sufyan, kuma malaman Sufyan a cikin hadisin sun yi musharaka, Sufyan Thawri ya ruwaya daga wajen Sufyan ibn Uyayna, ya ruwaya daga wajen su, haka Hammad ibn Salama da Hammad ibn Zaid, ana samun wannan ishtibah din in abin nan a cikin Tahdhibul Kamal Mizzi yayi kokari ya bambance wanne ne ba wanne ne ba, amma mafi sauki abin da zai taimake ka wajen wannan dinin tafan hadisi in zaka karanta su, to ya kamata ka karanta su tare da sharhin su, musamman sharhohi da suke kula da matani kamar Fathul Bari na Ibn Hajar, ai suke kula da sanadi, akwai sharhohi da su kawai abin da ya dame su shine kawai matani din, su warware maka lugha da hukunce-hukunce da ke ciki. Idan zaka samu littafin hadisi, din littafin hadisin da zaka karanta, zaka karanta hadda isnadin sa, to ka kula da shi, ka kula da sharhin da yake mai isnadin hidima kamar da yake mai matanin hidima, da yawanci shi zaka ga ya bambance maka. Amma idan kace amma kamar in na fuska ta biyu ne na kamar malamai, to su malamai yana da kyau kowane littafi in ka karanta, yanzu musamman yawancin littafin zamani da aka yi, in littafi an yi masa tahqiqi kafin mai taƙiƙin ya wani abu akan littafin, sai ya baka tarihin wanda ya rubuta littafin, to wajen mu yawanci za ka ga ba mu cika kula da sanin tarihin malamai ba, sai ya ga mutum ka ɗauki littafin yana cikin maktabar ka shekaru aru aru, amma ba ka taɓa karanta tarihin wannan malamin da ya littafin ba, ga shi kuma yana cikin littafin wataƙila ma a farkon littafin, to yawanci abin da zai bambanta zai sa ka bambance karanta littafin ne, yanzu kamar Ibnul Jawzi, ba Ibnul Jawziya bane, Ibnul Qayyim Al-Jawziya, Ibnul Jawzi shi kaga ya mutu shekara ta 571, Ibnul Qayyim ko shekara ta 700 da wani abu, mahaifinsa shine Qayyimul Jawziya, mai kula da makarantar Al-Jawziya, makarantar da aka sa da sunan Ibnul Jawzi, mai kula da ita, shi yasa ake ce masa Ibnul Qayyim Al-Jawziya, wato mai kula da makarantar Al-Jawziya, amma ai daban suke, ba su hada ma zamani ko kadan ba. Yawanci abinda akan sani a bambance malamai din, akwai abubuwa da dama, akwai tarihin haihuwa da tarihin mutuwa, akwai malaman wannan da almajiran wannan, ko da sun yi kama a cikin suna, yawanci in ka zo ka bibi irin waɗannan sai ka samu, amma mafi sauki abinda zai sauƙaƙe maka shine karanta sharhohin malamai, duk za ka ga sun sauƙaƙe maka wannan wahala. Na'am. Na'am. To a takaice dai Fathul Bari ka sani na Sahih Bukhari, shi ko Bulughul Maram ai baya kawo sanadi, shi abin nan abinda kake bukata a Bulughul Maram ka san abin iyakaci daga sahabi yake kawa, ka san takhrijin hadisin, ka san hukuncin hadisin, yawanci kuma Ibn Hajar ya faɗi hukuncin a bisa nasa ijtihadi din. To amma kamar sauran kutubus sita, yanzu kamar in ka zo Tirmidhi kai amfani da Tuhfatul Ahwazi ta wajen nan nahiyar isnadi yafi bisa Aribatul Ahwazi, kare cewa Aribatul Ahwazi yana da muhimmanci shi ma wajen fiqhu, amma in kana son ka san sanadi, Aribatul Ahwazi ba zai taimaka maka ba, wanda zai taimaka maka Tuhfatul Ahwazi ne. Idan ka zo amma akwai kaga kamar tafan da ba a yi musu su hidima din ba, kamar irin su Sunanin Nasa'i, kaga shi babu wani sharhi wanda yake masa yayi wannan hidimar, in ba kamar wannan sharhin da malamin Sheikh Muhammad Al-Mukhtar
yayi ba na sunanin Nasa'i wanda yake shi kwarai da gaskiya bi kowanne hadisi zai fara da isnadin nasa amma shi kuma juz'i uku kawai aka yi littafin bai ji abin nan bai nisa ba a cikin sunanin Nasa'i din ina jin a cikin abin nan a karshen a cikin kitabu tsahara ma ya tsaya amma idan kai amfani da Fathul Bari saboda yawan hadisan da ke cikin kutubu sita idan dai abin nan in ma zawaid ne in ma ƙari ne a cikin Bukhari za ka ga a cikin sharhin Ibn Hajar yana ishara ya zuwa gare su sauran kuma in Allah ya yarda abinda za ka yi ka dai ci gaba da karatun hadisi in dai ka ci gaba da karatun hadisi ka san kutubur rijal in Allah ya yarda za ka samu yadda za ka iya bambancewa tsakanin mazajen hadisi to wannan ta kai ce tambayar ƙarshe malam na'am wannan sai ya yawaita karatun littafin adab adab shine zai ba wa mutum arziki na kalmomi mufradat masu yawa irin shu'ara abin nan mu'allaqati sab'i ko kuma ma gabaki daya ma hakan ta diwanin shu'ara al-jahiliya din gabaki daya irin su maqama sannan kuma da yawan mutsala'a ka ringa yawan karatun littafai da ake rubutawa da lugar larabci din ka fara littafai masu saukin uslubi kamar irin su tafsir ibnu kathir da su abin nan aisar tafasir na Sheikh al-Jazairi wanda suke masu saukin uslubi da saukin larabci sannan hankali kafin ka soma shiga irin masu abin nan masu wahalar irin su furuq na qarafi da sauransu to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.